Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Murtala Faruk Sanyin ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Laraba 22 ga watan Yulin shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da Majalisar Wakilai ta Najeriya ta baiwa ministan ma'aikatar bunƙasa yankin Niger Delta wa'adin kwanaki biyu da ya bayyana sunayen 'yan majalisar da ya yi ikirarin baiwa kwangila a ƙarƙashin hukumar, wani jami'in hukumar ya gabatar mata da wasu sunaye. Gwamnan jihar Abia da ke kudancin Najeriya ya koma bakin aiki bayan murmurewa daga cutar coronavirus. A jamhuriyar Niger kuma an gudanar da wani taron tattaunawa domin duba daftarin dokar kare mutuncin 'yan kasar 'yanci rani. Haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda 'yan Najeriya suke korafin kalubalen tsaro da ke ci gaba da addabar su a fadin kasar. Muna kuma tafe da labaran wasanni, to amma kafin nan bari mu ji yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Amurka za ta biya ga wurtaccen kamfanin hada magunguna na Pfizer da BioNTech na Jamus dala biliyan 1.95 idan har kamfanonin suka cimma nasarar kirkiro maganin rigakafin COVID-19. Kamfanonin sun faɗa a yau Laraba cewa sun cimma yarjejeniya da hukumar da ke kula da harkokin lafiya ta Amurka HHS za su samar da allurar rigakafin da suke kirkira tare. Wannan ita ce irin ta yarjejeniya ta baya-bayan nan da ake samarwa da kamfanonin hada magunguna. Da yake magana da gidan talabijin na Fox News, sakataren hukumar HHS Alec Azar ya ce Amurka za ta iya sayan ƙarin allurorin rigakafin har miliyan 500. Yarjejeniyar da aka samar a yau Laraba wani bangare ne na shirin shugaban ƙasa Donald Trump wanda ke fatan zai samar da allurar rigakafin da aka amince da su sama da miliyan 300 zuwa watan Janairu shekarar 2021. Madatsar ruwan kogin Nile da ake rigima akai an samu nasarar cika shi a shekarar farko a cewar Prime Minister Habasha Abiy Ahmed yau Laraba. Aikin babban madatsar ruwan ta shafa dala biliyon 4.6 za ta zama tore tafi kowace girma a nahiyar Afirka. Idan har ta kai ga yin cikakken aiki zuwa shekarar 2023, ana sa ran za ta samar da megawatt 6,000 na wutar lantarki. Cikin nasara mun kammala aikin cike madatsar ruwan ba tare da damu ko cutar da kowa ba, a cewar Ahmed ta wata sanarwa. Wannan sanarwa na zuwa ne kwana ɗaya bayan taron da shugabannin Habasha da Masar da Sudan suka yi ta yanar gizo tare da amincewa komawa teburin tattaunawa akan madatsar ruwan. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayanai da cibiyar kare yaɗuwar cututtuka ta Amurka ta fitar da nuni da cewa hakikanin yawan mutanen da suka kamu da cutar coronavirus a wasu yankunan Amurka ya ninka har sau tsakanin 2 ko zama sau 13, wato sama da yawan alƙaluman da aka fitar a hukumance. A bayanan da ta fitar jiya Talata, cibiyar CDC ta ce an yi amfani da samfur ɗin jinin mutane da aka karɓa wanda aka yi wa gwaji a faɗin yankunan Amurka 10, ciki har da birnin New York da kudancin Florida da Missouri da kuma jihohin yammacin ƙasar da suka haɗa da Utah da Washington. Alal misali, a Missouri yawan waɗanda suka kamu ya haure yawan da aka fitar sau 13, yayin da a Utah yawan waɗanda suka kamu ya haura har sau 2. Waɗanda suka gudanar da wannan bincike da aka wallafa a shafin mujallar magunguna ta JAMA sun ce yawancin wasu mutanen da suka kamu da cutar ba su je asibiti don neman kulawa ba, domin ba sa jin alamun cutar ko kuma sukan dan ji alamun ta ne kawai. Haka kuma ana fargabar suna yaɗa cutar ga sauran mutane. Akalla kashi 40 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar ba sa jin alamomin cutar. Daga ƙarshe, duk da cewa shugabannin ƙasashen Turai na murnar samar da yarjejeniyar tallafin coronavirus mai ɗimbin tarihi, wasu yankuna da ƙasashe na ci gaba da sake samun ɓullar cutar. Ƙasashen Belgium da Sweden da Luxembourg da kuma Portugal na daga cikin ƙasashen da aka fitar da rahoton samun ƙaruwar masu kamuwa. Wasu ɓangaren na birnin Barcelona ƙasar Spain an sake rufe su. Haka kuma a Italiya, yankin Lazio da yake kunshe da birnin Rome an yi gargaɗin yiwuwar sake yin kulle idan har aka ci gaba da samun ƙaruwar kamuwa. A halin da ake ciki kuma, ranar Litinin Faransa ta saka dokar saka takunkumin fuska a dukkanin rufaffun wurare tare da barazanar cin tarar dala 155 ga duk wanda yake ta dokar. Ƙasar dai ta ga ƙaruwar samun corona, amma wasu yankuna da cutar ke ƙara kamari irin su yankin arewa maso gabashin Birtaniya da kuma yankin Mayen.
A gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. Majalisar Wakilan Najeriya ta kalubalanci ministan ma'aikatar bunƙasa yankin Niger Delta Godswill Akpabio da ya bayyana sunayen 'yan majalisar da ya ce sun karɓi kwangila daga hukumar kula da yankin Niger Delta a cikin wa'adin kwanaki biyu. Bayan da ya yi ikirarin cewa mafi akasarin kwangilolin hukumar da yanzu haka ake cikin bincike duk 'yan majalisar dokokin ne aka bai wa su. To sai dai kwatsam wani jami'in hukumar ya fito da wani faifan bidiyo da ya ce yana ɗauki ne da sunayen waɗanda aka bai wa kwangilolin. Madina Dauda na ɗauki da rahoton daga Abuja.
Akpabio ya yi wannan zargin ne a lokacin da yake bayar da ba'asi a gaban kwamitin bincike kan rashawa da ake zargin an tafka a hukumar NDDC. Wannan shine yasa kakakin majalisar wakilai Femi Gbajabiamila ya ba wa ministan wa'adin awa 48 ya wallafa sunayen 'yan majalisar zubi na tara da suka karɓi kwangila daga NDDC, kamar yadda ɗan majalisar wakilai kuma ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin binciken Shehu Muhammad Wambankoko ya yi ƙarin haske.
Speaker Femi Gbajabiamila ya ce to me ya shawara. Muka ce muna kalubaranta Akpabio duk dan majalisar da ya ba kwangila a rubuta shi a jarida da kamfanin shi da kudin kwangilan ta nawa ce da yaushe ya bashi ita ga kamfani ga suna ga waya mun bashi awa 48 ya buga wa jaridun Najeriya duka ya tona muna asiri mu da wannan shi wannan wanda ya wada ya ce ya suma zai dawo za mu kira shi ya gaya wa mutane ina yi da kudin nayarta.
Kwatsam sai wani faifan bidiyo wanda ke dauke da wani babban jami'in NDDC Kairu Ojobo ya bayyana a bidiyon dauke da wasu jerin sunaye kuma bayanin su yana cewa
the speaker and the senior president are not aware of what the chairman of the committees are doing in the national assembly and members of the committee.
Kairu Ojobo ya ce da shugaban majalisar dattawa da kakakin majalisar wakilai ba su san abin da ke faruwa tsakanin shugabannin kwamitocin majalisar ba, haka wasu 'yan majalisar ma ba su san komai ba. Amma daga shekara 2016 zuwa 2019 an ba da kwangila har na naira trillion 2 a ƙarƙashin ciyamomin kwamitin hukumar NDDC, wani abu da mai nazari a al'amuran yau da kullum kuma ɗan ruwatan jama'a ne Muhammad Ahmad Alƙali ya ce abin al'ajabi ne yake faruwa a ƙasar.
Bisa ga dukkan alamu wannan yaƙi da shugaban ƙasa ya kaddama da kan rashawa da cin hanci. Allah kaɗai ya san yaushe nasara da za ta samu. Abin da ke faruwa ya nuna cewa shi kaɗai yake son yaƙi. Za ka rantsaye cewa ba mutane masu jini ba ne a jiki ke yin irin waɗannan ta'asa. Irin wannan son zuciya da rashin kishin ƙasa yake zubar mana da mutunci a cikin faɗin duniya. Yana da wahala ƙwarai ka samu wata ƙasa ko al'umma da irin waɗannan halaye ke faruwa a cikin duniyar nan. Wannan zai sa ka riga tunani an yi 'yan Najeriya mutane ne kuwa, amma babu gaskiya ko ina a cikin ƙasa.
A yanzu dai 'yan ƙasa za su zuba ido su gani ko waɗannan jerin sunaye da ke yawo a yanar gizo sahihi ne ko aka san haka nan da kwanaki biyu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Bayan kwashe tsawon wata ɗaya yana jiyyar cutar coronavirus a Abuja, gwamnan jihar Abia Okezie Victor Ekpeazu ya koma bakin aiki. Wakilin mu Alfonso Okorigwe na ɗauke da ƙarin bayani.
Dr. Ibazu dai, wanda likitoci da cibiyar daƙile cututtuka ta ƙasa NCDC sun tabbatar ya samu waraka, ya bayyana yadda ya ji lokacin da ya kamu da cutar.
I'm happy to say that I'm a COVID survivor. About 5 weeks ago or so, I started experiencing fever in the evenings. I started becoming breathless with mild cough.
Yace ina farin cikin cewa na tsira daga cutar corona. Kimanin makonni biyar da suka gabata ne na fara jin zazzabi kowane yamma. Na fara kasa numfashi da kuma tari mara tsanani. Sai muka yi gwajin corona kuma sakamako ya nuna cewa bana dauke da cutar. Amma rashin lafiyar sai ƙara ƙamari yake. Da muka isa Abuja don ƙara duba yanayin lafiya na ne gwaji ya nuna cewa na kamu da cutar. Da farko dai na kaɗu, amma na yi farin cikin cewa na gano abin da ke faruwa da ni. Ina yi wa Allah godiya saboda yanzu komai ya zama tarihi. Allah ya saka mana da ƙwararrun likitoci daga NCDC waɗanda suka tsara yadda za a gudanar da jinyata. Kuma iya abin da ake bukata a lokacin shine in imanin cewa zan samu waraka. Gwamnan ya dai ƙara da kira ga al'ummar Najeriya da su yi maza su miƙa kansu da zarar sun fara jin alamomin wannan cutar a jikinsu don a ba su isasshen kulawa da wuri. Inda ya ƙarƙare da nana ta cewa wannan cutar corona ba almara ba ce. to koya wasu a jihar suka ji da warkewar gwamnan.
Is a demonstration of the fact that with faith.
Professor Obonna Onu hakenan inda yake cewa wannan na nuna cewa da imani mutum na iya tsira daga matsalolin rayuwa. Idan cututtuka masu tsanani guda biyu suka dirawa mutum a lokaci guda, kowa ma zai dauka cewa ƙarshen sa ne yazo. Amma dawowar gwamnan ta nuna cewa yin Allah daban yake da abinda mutum ya zata. Saboda haka mun goda Allah cewa Dr. Wake zai ibazu a matsayin gwamnan jihar Abia ya da cikin koshin lafiya ya ci gaba da aikin sa.
Sunana Christiana Chinenye, ina murna da dawowar gwamna daga asibiti. Ina kuma masa fata alheri da lafiya da kuma kira ga al'umma da kowa ya gane cewa wannan cutar da gaske ne.
Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
A jamhuriyar Niger, jami'an kare haƙƙin ɗan adam da 'yan jarida sun gudanar da wani taro domin tattaunawa akan wani daftarin dokar kare mutuncin 'yanci rani. Bayan la'akari da yadda kafafen yaɗa labarai ke kuskuren amfani da wasu kalaman da basu dace ba a lokacin bada labaran da suka shafi bakin haure. Wakilin mu Ayyame Sulemu Muni Barma na dauke da ƙarin bayani.
Tunatarwa akan abubuwan da dokokin ƙasa da ƙasa suka yi tanadi domin matafiya a duk inda suke don kawo ƙarshen cin fuskar da ake wa 'yanci rani na daga cikin muhimman batutuwan da wannan taro ya tantauna akan su, da zumar wayar da kan 'yan jarida akan buƙatar auna kalaman da suke amfani da su wajen bada labaran da suka shafi bakin haure. Sahiru Yusuf shine sakataren hulɗa da ƙungiyar 'yan jarida masu kula da tsaro da sha'anin 'yanci rani.
Yanda ake bada labarin duk wani laihi ana dora musu, ana dokan su kamar mutane wanda bai kamata ba ma a tarbe su ko kuma a basu wani kulawa. Dok shine muke so 'yan jarida su gane da wa'annan mutane ne su ma dan adam ne, suna da inci. Ya kamata in ana zancen su a rinka dokan su kamar kowa da kowa, a basu darajar su, ba a rinka dokan su ba kamar mutanen banza wanda ya kamata a yi gudun su.
Rashin zurfafa bincike domin tantance ainihin mafarin ficewar mutane daga matsugunan su don zuwa cirani na daga cikin kurakuran da mafi yawancin kafafan cikin gida ke tafkawa a yayin bada irin waɗannan labarai, inji Adama Dawaki, mamba a kungiyar Ajisem Niger.
Lokaci duka in sun ka huta sai a gani a ce a sun bar garin su suna kai suna wani yawon karuwanci ko wani abin. Alhali dole ke sa dan adam yau ya bar gidan shi ya tai wani wuri bida abinci. Ka san dai mace in ta bar gidanta, abun da ya sa ta bar gidanta ba wasa ne ba. Ba ta iya liƙe ido ko kuma ta kame hannuwa tana ganin ɗiyanta basu da abin da za su ci. In ta gani ta yi bida nan cikin garin nasu ba ta samu ba, dole ne ta bar. Mu muna son mu yi yaƙi wannan cin zarafi da ake yi musu, dan dai wallahi a san su ma mutane ne kamar mutane duka da ke zuwa suna bida abun da zai kare mutuncin su ma.
Shugaban kungiyar OMD mai tallafa wa bakin haure dan kasar Italia Mauro Armanino ya gargadi 'yan jarida su rika fayyace gaskiyar abubuwan da suka shafi rayuwar 'yan cirani a maimakon dogara akan shaci-fadin wasu kafafen yammacin duniya. Yace yau shekaru tara kenan da nake wannan ƙasa, kuma a tsawon wannan lokaci nayi hira da ɗaruruwan 'yan cirani. Labarin su na ɗauke da bayanan garkamewa a kurkuku da cin zarafi da fyaɗe, amma kuma suna sa ran samun abin da suka je nema. To irin wannan labari ya kamata a gaya wa mutane, domin idan ana fitowa ana faɗi lokaci zuwa lokaci gaskiya ke bayyana. Rufe hanyoyin da 'yan cirani ke bi don zuwa ƙasar Libya da ƙasashen yammaci wani mataki ne da bayanai ke nunin ya jefa dubban magidanta cikin halin matsin tattalin arziki a yankin agarsu na jamhuriyar Nijar, yayin da ta wani ɓangare abin ke shafar iyalan 'yan ciranin ƙasashe da dama na nafiyar Afirka waɗanda a can da suke ratsa wannan ƙasa don zuwa neman abin da za su kare mutuncin kansu har ma da tallafa wa iyaye da sauran dangi. Sulemu Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai ɓangaren rahotonmu na musamman. 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ƙorafi akan taɓarɓarewar tsaro a faɗin ƙasar. Duk da yake dai ƙalubalen ya bambanta a yankunan ƙasar daban-daban. A cikin wannan rahoto, Hassan Umaru Tambuwal ya ji ta bakin wasu 'yan Najeriya akan wannan lamari.
Tsaro wata babbar matsala ce da ta zama kadangaren bakin tulu a kasashen duniya da yawa, ciki har da kasar Najeriya. Gwamnatocin mulkin soje da na farar hula a kasashen duniya daban-daban sun sha daukan matakai tare da kashe manyan kuɗi da ma sayen makamai don shawo kan matsalolin tsaro a cikin al'umma. Haka zalika, hafsoshin jami'an tsaro da ma jami'an tsaron kansu daga cibiyoyin tsaro iri-iri har da 'yan sakai da 'yan sintiri sun bullo da dabarun tsaro iri daban-daban don kauda matsalolin tsaro da ke cima jama'a tu a kwariya a Najeriya. To ko akwai tsaro a tsakanin jama'ar Najeriya? Wasu 'yan kasar sun bayyana ra'ayoyinsu.
Sunana ne Mukaila Oluyemi, Jenas. Da matalaka ba mu da zaman lafiya, babu security. Manyan mu ba kula da talakawa ba cikin Najeriya gabaki daya. Su abin da suke bukata ya kansa kansu kawai. An kyale ma cikin duhu. Ba yamma amfani ba mu ce ma gabaki daya.
To amma akwai 'yan sanda da soja immigration da custom da DSS duka jami'an tsaro na kuma suna aiki a Najeriya.
To ai suna aiki amma ko ai na iya su a cikin tsaro suke. Don haka in aka bi wata wannan hanyar a ce wai ba su da gaskiya. Amma dai sai shugabannin mu suka duka wata mataki da zai talakawa talakawa a Najeriya shine zai fi alheri.
Kana nufin yanzu baka kwana da idon ka guda biyu rufe?
To gaskiya indai na kwana masala karfe 2 na tashi a cikin tsaro nake. Ina roƙo Allah dai alfidinin mu samu lafiya lau don a cikin tsaro ba security ba komi adu abinda ke faran nan ga can ga gaba ga baya ba mu cikin lafiya kawai a cikin tsaro muke.
Sunana Lima Abarci Kafe Shanu a Kele Ibadan.
Yaya batun tsaro yake a nan Ibadan?
Ba ma Ibadan ba ma a Najeriya gabaki daya tsaro dole shi ta barbare saboda abinda ka kawo tsaro dai jama'a suna cikin wahala. Don me yaushe aka ce abinda ka kawo rashin tsaro shine wahala talauci? Saboda jama'a ba samu abinci, duk wanda ko bai samu abinci wallahi dole shi shiga wata matsala. Yaushe aka ta buhun shinkafa ya kai 21,000, buhun gero 21,000, shi yaya zaka zamda kana jin yunwa? Ba wai ina goyon bayan mabannata bane, baka da shi bai baka bashi da shi, sannan kuma a ce a zauna lafiya. Saboda haka anan su ma kansu ma'aikatan da anan suna tsare jama'a, su ma yayan talakawa ne suna cikin matsala. Muddin ba a wadatar da kasar da abinci ba, muddin abinci bai sauko kasa ba, an ka ce jama'a sun samu wadata bangaren abinci, to wallahi babu da kai a zauna lafiya. In ku duk taruwa za a yi a ce wai bindigogi za a tare ko ina da ko ina, ya za a yi a ce jama'a na cikin matsala? Ko su kasashen Turai da kasashen Laraba da kace wai suna da tsaro, sai da suka tabbatar da cewa kasar su abinci ya wadatu, ko ne abinda suke bukata zai zo bisa sauki. Amma yaushe aka cewa a wai a dauki bataka tsaro kuma alhali abinci shi na tsada, ya za a yi to ai wannan a tsare jama'a? Su kansu masu tsaron suna iyakacin kokarin su, su ma suna cikin wahala. Saboda haka anan gwamnati idan tana son tsaro ya inganta, dole ne a nemo abinci a ba jama'a, kuma dole ne abinci na shawado kasa. Amma ba a cewa wai a je a dauki 30,000 40,000 sai a ba talaka, wai ya je ya noma, to bai zuwa shi sai da generator ko ko sai da take zo ya ci abinci?
Kana magana da Alhaji Mustafa Talman Shagamu.
Yaya batun tsaro yake a nan jihar Ogun?
To batun tsaro sai dai mu ce alhamdulillah 'yan sanda suna iya bakin kokarin su gaskiya, amma mu matsalar da take ci muna tuwa a kwarya musamman mu mazauna Shagamu nan Saba kenan, ba mu da police station.
Tun wani lokaci ne ba a kafa muku ofishin 'yan sanda ba ko kuma police station?
To police station da dai akwai shi, to haya suke yi, an kai matsayin kamar shekaru uku yanzu da aka sai da wajen suka tashi, amma tun daga wannan lokaci ba mu da police station a Sabo.
Sauran sassan garin Shagamu kuwa babu jami'an tsaro?
A jami'an tsaro akwai su, suna iya bakin kokarin su tare da bujilante na gari, amma mu matsalar da ta fi damun mu rashin police station din a Sabo. Domin idan wani abu ya tashi kafin ka je ka sanarwa da hukuma, sai ka kashe 200 zuwa 300 a wani waje inda kake a nan Sabo. Tunda girman Sabon nan tana kunshe da jama'a sama da mutum 15,000, a ce ba police station kaga ba ya mana adalci ba.
Dana Hassan Abdu Burama, ina zaune a cikin garin Lagos na ce da kuma shafi Lagos. Channel ne bare anan ne gaje jide mu ce alhamdulillah. Yanzu ma abin da ya takura mana garin nan kamar irin ma'aikata irin lasuma.
To kamar ana samun tsaro a nan birnin Lagos?
Eh ana samun, to kuma ga Allah tsaro ya zama mana wuri iyana. Saboda wallahi abin da nake fama yanzu ga ƴan area boys sun takura mutane ga abubuwan nan da su dai hankali. Kuma yanzu hada abin da ya shafe mu irin arewacin Najeriya. Yanzu kaga irin abin da shafe irin Zamfara da Sokoto da birnin Kebbi duka sun ana kashe mana ƴan uwa, abubuwa sun zama na abin da suka zana kafin kamar. Ai yana da kyau a ce an dauka mana matakan tsaro da za su zo su tsaya mana akan kashe kari ko yi. abinda
yake faruwa a waɗannan jahohi na arewa yana faruwa a nan birnin Lagos.
A nan Lagos baya faruwa game da haka, abinda yafi sha da haida mu mun bi tayocin Najeriya ba. Kada mu kwanci ba mu bayan fargaba da muke fama da shi a nan Lagos. Duk tashi hankalin da muke yan uwanmu da ake a arewacin Najeriya, amma nan Lagos ba abinda ya shafi mu, wanda zamu kawo tashi hankali. Abinda ka kai ke damuwa yan arewa kamar irin abinda ya shafi harkar tsaro na fararen kayan irin lasuman da suka, amma abinda ya shafi wani tashi da wani kashi-kashi a nan Lagos ba mu da shi.
Sunana Umar Usman, ni mazaunin Oshogo ne, Osun State.
Ana samun tsaro a nan birnin Oshogo?
Sai akwai tsaro, babu wani fargaba tsakanin kin gari da kauyuka.
Yaya gidaje, shaguna, kasuwanni duka tsaro ya kai can?
A duka alhamdulillah babu wata fargaba. Shaguna da ko ina ana kasuwa ba mai takura muna, ba mu fama da irin wannan rashin tsaro kaman irin yankin mu na Arewa gaskiya.
Sunana Alhaji Musa Kanga, mazaunin Ado Ekiti, Ekiti State.
Me zaka ce a game da tsaro a nan jihar Ekiti?
To a hakikanin gaskiya mai girma sai da fahimi, gaskiya bangaren tsaro ya taka rawa gani.
Kuma jihar Ekiti kenan?
Ba wai.
To saboda me kace ya taka rawa a fannin tsaro?
Tun lokacin da ya hau gwamnati har zakkuwa yanzu dai ba taba samu wani tashin hankali ba a nan jihar Ekiti, ko kuma fitar rayuwa, ko kuma asarar dukiya.
Jama'ar jihar Ekiti suna walwala.
Matuƙa a hakikanin gaskiya muna da matuƙar walwala kwarai da gaske.
Sunana Alhaji Aminu Jibril, Kure Ondo State, Shasha Market, Akure.
Kuna fama da rashin tsaro a nan jihar Ondo?
Kuna dai samu matsalolin, amma dai bai kai yanda yake muke ji ake faruwa daga arewa ba, dani da Allah. Don nan ga muna nan tabbas ana samun dai jifa-jifa kan matsalar tsaro. Amma yan sandan jihar mu gaskiya suna iyakacin kokarin su, dani da Allah. Dani da Allah, kaga abin tafi karfin yan sandan wani lokaci ana tura su sun je. Kuma civil defense ma kansu suna iya zuwa su ma su je su yi gumuzu da su. Abin ya fi karfin su ne su ma su da yake gaba yan sanda. To amma ba cika samun hakan ganga yan ta'adda kamar yadda yake dai kamaji daga arewa ba.
Kuma dare da rana kuna harkokinku ba tare da matsala ba ko jin tsoron wani tashin hankali?
A gaskiya a Ondo State gaskiya muna zaman lafiya, don ba wani takura kuma kowa na harkokinsa, ba dai wanda zai je taka doka ba, dai ta harkokinka ba sunguma ba komai, muna zaman lafiya da mu da yan jihar.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umaru Tambuwal. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger kuma za a iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, ku shakata da wannan wakar.
Corona virus, corona yunwa, corona tashin gida gida. Yamma cutar bata kama ka ba, ka koma zaman gida. Mata ke zaman gida yau kuma ya koma na yan maza. Duk sababin corona virus yau ga dangi guri daya. Amerika, wasu London sun haura ƙetare. Duk sana da jirgi uku za su biya su hai dari dari sun gudu tallakawa cutar ku za ta kashe gida gida
kuma sai shirin mu na wasanni a takaice
Hukumar kwallon kafan kasar Ghana ta nuna dubun godiyarta ga gwamnati da ta taimaka aka kwaso ɗan wasan kwallon kafar kasar Ghana daga kasar Abacha wato Ethiopia bayan kirar da kasar ta sha daga gare su. Hukumar ta gode wa mai martaba shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo da sakataren zartarwa na shugaban kasar Nana Akufo-Addo Dankwa da sauran ma'aikatansa dake a gidan shugabancin. Shugaban Brekum Arsenal Alhaji Yakubu Maru zai fuskanci hushin kwamitin jankunni dangane da waɗansu lafuza da ya yi na ɓaci a kan shugabancin hukumar kwallon ƙafar ƙasar Ghana. Shi mai wannan club wadda mutum ne da bai shiru da bakinsa ya yi maganganu ne dangane da kuɗin da aka ba su $700,000 daga kuɗi $1,100,000 daga hukumar kwallon ƙafar ta duniya da kuma ta Afirka a matsayin agaji da zai tallafa wa mambobi a dalilin barkewar cutar COVID-19. Yakubu Moro dai an rawaito shi yana mai faɗa cewa shugaban hukumar ta JFA Ketko Kraku da majalisar zartarwan su da wani aikin yi illa su azurta kansu su bar sauran mambobi cikin wahala. Tsohon ɗan wasan baya na Accra Hearts of Oak Seth Owusu ya sifatta mai koyar da Black Stars wasa ta Sakuno a matsayin mutum na mai gaskiya. Wasu masu koyar da wasa 'yan Ghana an rinka danganta su da karɓar rashawa da cin hanci, amma Akuno mutum ne da ke samun yabo dangane da gaskiyarsa daga bakin Seth Owusu. Coach CK Akuna mutum ne mai gaskiya wadda baya karɓan komi daga ɗan wasa. Ba ina faɗan cewar duk sauran masu koyar da wasan suna karɓan cin hanci ba, a'a, amma CK Akuna mutum ne daban wadda ya babbata daga saura. Na gwada shi, na ba shi kyauta wadda ya yi watsi da shi. Abinda duk ya karo ya ce mini shi ne abinda yake bukata daga reni shi ne in yi aiki tukuru in kai ululuwana. Dan wasan tsakiyar kasar Ghana Najib Abbasa ya zama abun nema da gun clubs din kasar Zambia manya guda 7 bayan da TP Mazembe ta mika shi rance ga Boldcom FC inda ya haska daga Zambia. Wata majiya mai tishe daga kasar Zambia ta shaida wa Adamu Muftawu cewa waɗannan clubs na cikin manyan clubs na ɗigan din kasar. Abbas da Jeb ya soma wasanninsa a Fadama tare da Deseros, sa'an nan ya takawa Nania FC a rukunin farko leda kuma yayi hannun riga da su bayan karewar kwadilansu a shekara ta 2018. Da wannan labari muka so karshen labarin wasannin. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Lokaci ya yi da Sarfilu zai sake dawowa da labarai a takaice.
Amurka za ta biya ga wutacen kamfanin hada magunguna na Pfizer da BioNTech na Jamus dala biliyan 1.95 idan har kamfanonin suka cimma nasarar kirkiro maganin rigakafin COVID-19. Kamfanonin sun faɗa a yau Laraba cewa sun cimma yarjejeniya da hukumar da ke kula da harkokin lafiya ta Amurka HHS za su samar da allurar rigakafin da suke kirkira tare. Wannan ita ce irin ta yarjejeniya ta baya-bayan nan da ake samarwa da kamfanonin hada magunguna. Madatsarar ruwan kogin Nile da ake rigima a kai an samu nasarar cika shi a shekarar farko a cewar Prime Minister Habasha Abiy Ahmed yau Laraba. Aikin babban madatsar ruwan ta shafa dala biliyon 4.6 za ta zamanto da tafi kowace girma a nahiyar Afirka. Idan har ta kai ga yin cikakken aiki zuwa shekarar 2023, ana sa ran za ta samar da megawatt 6,000 na wutar lantarki. Cikin nasara mun kammala aikin cike madatsar ruwan ba tare da damu ko cutar da kowa ba, a cewar Ahmed ta wata sanarwa.
To masu saurare, baki daya a nan ne muka zo karshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu da wasu sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin duka abokan aiki musamman Sarfilu Hashim Gubel da yake ani gabatar da shirin, da Julie Leather Gresham da ta hada mana sauti, Murtala Faruk Sanyinna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake sallama da ku, ma'assalam.